This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da daren wannan babbar rana yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Juma'a 13 ga watan Disamban shekarar 2024 bayan an sha labaran duniya za a ji dalilan da suka kai ga gwamnatin Kano ta yi sauye-sauyen makamai a jihar sai shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina kaina wanda a yau zai tabo batun hambarar da gwamnatin shugaban Syria Bashar al-Assad sannan kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Juma'a zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayinku ita ce alamar ƙari 1 0200980650 amma duk wannan sai bayan Sarfilu ya fara da karanto mana labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kusan shugabannin G7 yau Juma'a domin samun goyen bayan yakin da Kiev ke yi da mamayar Russia kasar da watanni 6 kafin zaɓen shugaban kasar Donald Trump mai shakkun taimakon Ukraine ya fara aiki Tattaunawar ta biyo bayan dala biliyan 20 da Washington ta yi farko a wannan makon ga wani asusun bankin duniya da zai bada tallafin tattalin arziki ga Ukraine kudaden wani sabon rancen dalar Amurka biliyan 50 ne ga Kiev. Daga rukunin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wanda za a biya bashin tare da kudin ruwa da aka samu daga kadarorin Rasha da ba a iya amfani da su a kasashen G7. A farkon wannan makon Biden ya amince da wani sabon kunshin taimakon tsaro ga Ukraine wanda zai sawar mawa Kiev karin matakan kariyar sararin samaniya. Da manyan bindigogi da jirage marasa matuka da kuma motocin silke irin wannan kunshi 72 kenan da Washington ta samar tun bayan mamayar Russia a dai bangaren kuma sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya je kasar Iraq yau Juma'a bayan tattaunawa ta mai da hankali kan Syria ta kwaransa na Turkiya Blinken ya gana da Prime Minister Iraq Mohammed Shia al-Sudani a Baghdad bayan ya tashi daga Ankara cikin jirgin C-17 na sojojin saman Amurka mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken ya ce ya jaddada kullun Amurka ga kawancen Amurka da Iraki da kuma tsaro da kwanciyar hankali da kuma yancin kai sakataren ya sake jaddada goyen bayan Amurka ga tsarin siyasar Syria wanda ya haifar da gwamnatin farar hula mai haɗe da wakilci inji Miller cikin wata sanarwa ya jaddada cewa dole ne tsarin mika mulkin gwamnati da za ta samu su kiyaye alƙawuran da suka ɗauka na mutunta haƙƙin bil'adama na al'ummar Syria ciki har da mata da 'yan tsiraru da kuma dukkanin wuraren addini na Syria labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC rikicin siyasar Georgia ya ƙara ƙamari yau Juma'a bayan da aka sanar da sabbin zanga-zangar goyen bayan ƙasashen Turai gabanin zaben mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa al'ummar yankin Bahar Maliya daina cikin rudani tun bayan da jam'iyyar Dream mai mulkin ƙasar ta Georgia ta yi ikirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan Oktoba inda a watan da ya gabata ta yanke shawarar jinkirta tattaunawar shiga kungiyar EU lamarin da ya haifar da barkewar tarzoma ana sa ran ƙarin tashin hankali a ranar Asabar lokacin jam'iyyar Dream za ta nada tsohon dan wasan kwallon kafa Michael Kilvesli mai ra'ayin riƙau a matsayin shugaban ƙasa a tsarin zaɓe mai cike da cece-kuce shugaba Solom Zurbarhevili mai goyen bayan ƙasashen yammacin duniya ya yi sauka daga mulki yana kuma neman a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki wanda zai share fagen nuna adawa da kundin tsarin mulkin ƙasar daga ƙarshe yau Juma'a jagoran 'yan adawa Koriya ta Kudu Lee Jin-myung ya ce hanya mafi dacewa ta maido da zaman lafiya a kasar ita ce tsige shugaban kasar Yoon Suk Yeol kwana guda gabanin shirin kada ƙuri'ar da ƴan majalisar dokokin kasar za su yi kan matakin da Yoon ya dauka na kafa dokar ta baci ta soji cikin kankanin lokaci matakin da Yoon ya dauka na kafa mulkin soji a ranar 3 ga watan Disamba an soke shi ne sa'o'i 6 bayan haka sai dai ya jefa kasar cikin rikicin tsarin mulki da kuma kiraye-kirayen da ake yi ne sauka daga mulki saboda kare doka shugaban wanda ya tsallake rijiya da ba a yunkurin tsige shi a mako guda da ya gabata lokacin da jam'iyyarsa ta People Power Party PPP ta kauracewa wata kada ƙuri'a tare da hana samun ƙuri'un akalla ƴan jam'iyyar PPP guda 7 ne suka bayyana aniyar ta goyen bayan tsige shugaban a ranar Asabar inda suka kusa samun ƙuri'u 8 na PPP da ake bukata domin samun ƙuri'u 4200 tare da ƴan majalisar adawa 192
Sarfiru Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla to zamu bude taskar rahotannin mu daga jihar Kano Najeriya ne cewa gwamnatin jihar Kano ta yi karin haske dangane da matakin gwamnatin jihar Abba Kabir Yusuf da gudanar da garan bawul a majalisar zartarwar jihar Aji Alhamis sai dai masana kimiyyar siyasa da masu fashin baki a fagen demokradiyyar Najeriya sun fara bayyana mabambantan ra'ayi game da tasirin matakan gwamnatin daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto
Sauke sakataren gwamnati da kwamishinoni guda 5 da rushe ofishin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Kano da kuma dauke mataimakin gwamna daga ma'aikatar kananan hukumomi zuwa ma'aikatar ilimi mai zurfi a matsayin kwamishina na daga cikin manyan abubuwa da suka ja hankali a kan garan bawul din da gwamnan yayi a jiya Sanusi Bature da wakin tofa dake zaman kakakin gwamnan yayi karin haske dangane da wannan mataki
ba wani abu ne illa al'ada ta gwamnati lokaci zuwa lokaci domin jujjuya mutane daga wuraren ayyukansu ko kuma canja wasu gurin aiki ko sauke wasu domin tabbatar da yadda aiki zai tafi ba tare da wani cikas ba kuma mai girma gwamnan abu yayi wannan abu ne da zuciya daya ba tare da wani daga cikin su wai yayi wani takamaiman laifi da zaka ci na wani tashin hankali bane
sai dai ba ga haka a cewar daktar Sa'idu Ahmad Dukawa na sashen koyar da ilimin mulki da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano akwai karin dalilai da kan sanya a yi garan bawul ga gwamnati
wani lokacin wannan garan bawul din yana tasowa ne a dalilin matsin lamba na ƴan siyasa waɗansu da suke ganin sun taka rawa wajen kawo gwamnati amma ba a ba su komai ba to haka kuma gwamnati irin ta Kano da aka yi wannan cece kucin Abba tsaya da kafanka za a iya hararo cewar ko dai Abban yana son ya kokari ya tsaya da kafarsa ko kuma shi jagoran kwankwasiya bayan wannan kurar ya yadda cewar ya dan bude kofa Abban shi ma ya shigo da wasu daga cikin mutanansa
ko da yake mutane da dama ba su yi mamakin wannan sauye-sauye a gwamnatin Kano ba la'akari da cece kucin da aka fara na Abba tsaya da kafafunka a kwanakin baya amma yadda girgizar ta ritsa da wasu jami'an gwamnatin shine abin mamakin inji Dr. Kabir Sufi malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano
ɗaya daga cikin su shine a misali sakataren gwamnatin jiha kuma na biyu abin mamakin shine rushe a ofishin shugaban ma'aikatar fadar gwamnati din sannan kuma kwamishinoni guda 5 din za a iya cewa ba lalle ne wani kwakwaran dalili a baya ya fito da zai nuna cewa watakila ko da za a yi soyayyen zai shafi wasu daga cikin su ba
shi kuwa sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya kuma jigo a jami'ar PDP na cewa
amma in ka duba kuma babu mamaki domin maganganun da mutane suka dinga yi a baya ya canza rishi gwamna ya nuna cewa lalle ilalla wato a kamar ma an dauke shi ba zai iya tafiyar da al'amuran gwamnati ba na biyu shine ya kuma lura da cewa gar ma ya fara nuna wa mutane cewa kafafun da ake cewa ya tsaya da kafarsa to watakila kafafun tintintin mutane ashe ba su hango su bane irin kamar wato kafafun jirgin sama ne wanda idan zai sauka sai yi kokari shi matukin jirgi ya danna wani wuri kafafun su fara sauka saboda haka yanzu shi a matsayin sa na direban jirgin jihar Kano ya danna kafafun gurin da kafafun za su fara fitowa sun fara lekowa kafin ya sauka
abin jira a gani shine tasirin da wannan sauye-sauye zai kawo a tsarin tafiyar da gwamnatin Kano da kuma yadda lamarin zai shafi makomar alakar da ke tsakanin gwamnati Abba Kabiru Yusuf da mai gidansa sanata Rabiu Musa Kwankwaso Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida na Kwari da wannan rahoto Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya. Yanzu ga Hassan Maina da shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba rugujewar gwamnatin Bashar al-Assad a kasar Syria da gamayyar kungiyoyin ƴan tawaye suka yi da kuma abin da ya biyo baya to madalla a wannan mako ne gamayyar kungiyoyin ƴan tawaye suka fatattaki gwamnatin Bashar al-Assad a kasar ta Syria to shin kam su wane ne waɗannan gamayyar ƴan tawayen menene manufofin su tambayar kenan da nayi wa ƙwararren kashanin kasashen Larabawa Muhammad Kadam Sadiq Isa dake zaune a kasar haddadiyar daular Larabawa
su waɗannan ƴan tawaye na kasar Syria ba wai sababbi bane ba dama can akwai su alal akalli dai tun daga lokacin da tarzoma farko ta barke wajejen shekarar 2011 kungiyoyi ne masu bambancin ra'ayi da yawa tun daga bambancin ra'ayi na addini da bambancin ra'ayi akan fuskar irin jinsin su da kuma bambancin ra'ayi akan ita kanta siyasa na farko dai akwai kamar kace ita babbar wacce ake ce mata Hayatu Tahrir al-Sham wanda da can tace Jabhatun Nusra tana da alaka da al-Qaida wannan karkashin ta kungiyoyi ne waɗanda suke masu tsatsauran kishin addini kamar yadda ake faɗa kuma sannan suna ayyukan su ne akan manufa ta addini bayanan su da suke yi musamman na da sun nuna cewa kamar sun fi maida hankali wajen maida kasar karkashin tsarin addini akwai kuma inda su adawa su tafi alaka da kasancewar suna da bukatar ya zama cewa sun samar wa kansu kasa da matuntuni kafin na cigaba tukuna su waɗannan na farkon su suka fi yawa sannan kuma kasar Turkiya ita ce kasar da take a bayan su ta bangaren abin da ya shafi daukan nauyi da bada makamai da dai makamantar su yawa sai kuma bangarorin kungiyoyin wanda su kuma ake ce musu Kurdawa abin da kusan yake motsa nasu yunkuran shine a ƙarshe su samu rokan su ƙasa mai zaman kanta kowa da ya san akwai gwagwarmaya ta Kurdawa a wannan yankin da suke son samu rokan su ƙasa wanda har yanzu abin ya gagara to waɗannan kungiyoyin su kuma wanda ake cewa Syrian Democratic Forces su kuma America ita ce take kamar a ce goya musu baya take makamai da dai sauransu
to yaya alaka take tsakanin waɗannan kungiyoyi guda biyu manya
waɗannan kungiyoyin guda biyu ba sa ga miciji su kansu ba sa ga miciji da juna su kansu kuma suna bugawa yanzu hakan ma a wannan kokarin da suka yi kai guraren da suka dan kokarin bugawa din a dai wannan kokarin da suka yi na ruguza ganacin nasara akan Assad sannan akwai guraren da ko ƴan kwanakin nan an yi tarzoma akan sai dai su bar gurin ma'ana mutanen saboda su ne musu kallo a matsayin ba Larabawa ba ka gane to wannan yana daga cikin matsaloli dai da ake fuskanta sannan su waɗannan ba addini ne kamar kace ba su damu da kasancewar kasar ta zama addini ba ko wani mai addini ko makamantanta yau sannan kuma akwai kananan kungiyoyi karkashin waɗannan guda biyun masu yawa waɗanda kowanne gwargwadon yanda ta karkata zuwa kowace gwargwadon yanda irin abubuwan ta suke
ganin gamayyar ƴan tawayen nan sun samu nasara akan gwamnatin Assad cikin ƴan kwanaki kaɗan ko shin me ya jawo haka
magana ce ta siyasar duniya ba wai wani abu bane ba da ya faru shi ne kasashen da suka taimaka wa shi Bashar al-Assad ya ga bayan 'yan tawayen shekarun baya, wasu daga ciki musamman Rasha misali ta taka rawa sosai wajen wannan nasarorin da aka samu. Abin da ya faru shi ne bayan shi ya ci nasara za a iya cewa a shekarun baya a kansu, duk da abin da ya yi an ɗora ƙasar ƙarƙashin wasu yarjejeniyoyi na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan cewa to shi kenan zai aiwatar da wasu tsare-tsare na canji na siyasa a ƙasar wanda za su kai ga samar da sabon tsarin mulki da tsari na siyasa a ƙasar mai ɗorewa wanda duk 'yan ƙasar za su zama suna ciki ta hanyar yin zaɓen jam'iyyu da makamantansu, wanda kuma zai tabbatar da mutanen da suka guje wa ƙasar ya ɗaiɗe ta su shekutun mutum miliyan 5 zuwa miliyan 6 sun dawo ƙasarsu, sannan waɗanda yaƙi ya ɗaiɗe ta su a cikin ƙasar an mai da su garuruwansu, wanda wasu da yawa daga cikinsu ba ma wai yaƙi ne ya ɗaiɗe ta su ba, gwamnatin ce da kanta ta kwashe su daga garuruwansu ta canja musu guri matsuguni suka koma matsuguni. Ne kawai saboda wasu dalilai na kokarin yin tasiri akan yawan al'ummar mutanen kasar su kansu. An yi waɗannan yarjejeniyoyi akan cewa zai aiki akan su Bashar al-Assad da wanda suke tare da shi kasancewar a mutane ne 'yan tsararru, nace 'yan tsararru an akai la'akari da mutanen kasar Syria, shi ya fito daga wani nau'i na mutane ne da ake ce musu Alawiyun, wani nau'i ne na 'yan Shi'a masu karanci a kasar, ba su da yawa kwarai ainihin su ne mafiya karanci haka daga cikin kananan al'ummomi da ake tare da su a kasar. Shi ya tabbata cewa idan ya bi waɗancan ka'idojin da waɗannan abubuwan da aka yarjejeniya a kansu aka kai ga samar da tsari na siyasa da mulki da zaɓe, musamman ma zaɓen da aka ce Majalisar Ɗinkin Duniya ce za ta tsara shi kuma za ta sa ido a kai, ya san tabbas ba zai kai labari ba, mulkinsa zai kawo ƙarshe da shi da 'yan tsirarin da suke tare da shi, musamman aka yi la'akari kuma ba wai ma dan yawa ba kawai da aka fi su, a'a saboda ma irin abubuwa da suka faru wanda ya yi a ƙasar waɗanda suke na cin zarafin ɗan adam da azabtarwa da abubuwa dai wanda ko a tarihi ba ko yaushe ake samun irin waɗannan abubuwan ba. To dalilin haka ne yasa ya yi ta jan ƙafa kuma ya ta kaucewa waɗannan abubuwan ya ki yadda hakan ta faru. To abin da ya faru ni a yanda kullum nake fassara abin shine kamar wata haɗin gwiwa ce tsakanin ita kanta Rasha da ƙasar Turkiya da ƙasar Amerika. Wata haɗin gwiwa ce kawai suka yi da kuma wasu daga cikin su kansu jami'an gwamnatin ƙasar Syria din, musamman jami'an wasu ɓangarori na soja wanda suke rike da wasu barukoki, yanda yakin ya kasance a wasu guraren da yawa ba yakin aka yi ba. Shugabannin barukokin ne kawai suke janyewa suke fita suke barin 'yan tawayen da yawa gurare ba yaƙi ake ba, har ma ita kanta Damascus din. To wannan yana nuna kamar akwai da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati na soja musamman waɗanda da alama aka yi musu alƙawarin cewa goyen bayansu zai ba su dama su kauce ko kuma a ki misali yi musu shari'a ko bibiyar su bayan haka saboda abu laifuffuka da suka yi a baya da kuma wata ƙilma a ba su mafaka a wasu ƙasashen.
To menene muradin Amurka, Rasha da Turkiya akan ƙasar ta Syria, sannan kuma menene zai kasance makomar alaƙar Syria da Isra'ila? Domin jin cikakken amsa sai a biye mu a makon gobe. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakon namu Muhammad Kadam Sadiq Isa da ke kasar hadaddiyar daular Larabawa, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin su duka sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Hassan Maina Kaina. To masu sauraro, lokaci yayi da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wani abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar dai ita ce alamar ƙari 1-0-0-8-9-6-5-0. To da alamu mun samu kiran mu na farko daga jihar Nasarawa. Wake kira daga Nasarawa?
Suna na Shafa ne katin magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa.
To Shafa ne nake tafe da kai yau.
To gaskiya wallahi har kullum ba za mu bar shugabanninmu musamman na Najeriya ba, saboda a gaskiyar magana irin jagorancin da suke mana na wannan kasan wallahi wallahi abun ba ba a ce komai su je na haula wala kawai na ji da yale na ji kuma ya kamata su duba su sani cewa dan takasunan su ne suka kawo wannan kujerar su wa Allah su wa annabi su dubi talaka su kyautata matalaka wanda suka kawo su dan ranan kuɗi akwai ranan da za su zo fa ba lauya ba wanda zai kare su sai Allah madaukakin sarki Allah ya saka mata kuma Allah ya sa mu zauna lafiya wannan kasa namu Najeriya
amin mun gode Shafale daga jihar Nasarawa kuma zamu lula jihar Katsina wake kan layi daga Katsina
alhamdulillah sunana Yakubu Litigar tajin tabanne karfar hukumar Musawa a jihar Katsina
to malam Yakubu me ke tafi da kai
to gaskiya ne har kullum mu dai roƙon mu da shugabannin mu na Najeriya dan Allah da annan shugabannin mu na Najeriya taimaka mana domin su inganta mana wutar lantarki a Najeriya domin yau abun da yake shi mana to a koriya musamman daga bangaren wutar lantarki bangaren tallafin man fetur nan kai tsadan kai mata yawa a Najeriya shugabannin mu su bi halin da talaka yake ciki na gode mu ya Amurka ku tashi lafiya daga Yakubu ne muna jin daɗi
mu ma mun gode Yakubu daga Katsina kuma zamu koma Kaduna garin gwamna wake kan layi
sunana Ibrahim Alaram Marja cikin Kaduna
to Ibrahim me ke tafi da kai
to ni ra'ayina dangane da halin da muke cikin Najeriya mun sani cewa za an fara samun sauƙin abinci to gwamnati da cikin ne yiwuwa wajen ganin cewa an yi fili na ƙarfafa manoma a damina mai zuwa a fara ba su taki tun da wuri sannan kuma abincin da aka noma gwamnati ta yi ta adana shi yanda za a iya samar ma da talakawa cikin sauƙi wannan shi ne ra'ayina na gode
mu gode mana Ibrahim da wannan ra'ayina daga jihar Kaduna kuma za mu koma Abuja babban tarayyar Najeriya wake kan layi daga Abuja
assalamu alaikum yar uwa barkanki da aiki da fata abuni lahiya
wa alaikum assalam wake kan layi
to a gurguje ni ne mai sauraron kwatalo da kullum Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja
to malam Usman menene ra'ayinka a yau
to alhamdulillah a gurguje kamar yadda na saba mu dai muna mika kokon baran mu ga shugabannin mu a anguwar rana muna bukatar makaranta da ruwan sha sannan kuma do Allah muna ba da shawara do Allah a yadda matsalan wutar lantarki yake so ya gagare mu a Najeriya muna son do Allah shugabannin mu su maida hankalin su a bangare wutar lantarki nan da tsadar rayuwa nan da muke hali yanzu Allah ubangiji ya sa kokan da mun kai ya kai waɗanda mun kai domin
amin ya rabbi malam Usman daga Abuja kuma za mu nufi jihar Jigawa wake kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake kan layi
kuna tare da Rabi Saura
to malam Rabi
Jigawa
muna sauraro
eh alhamdulillah yau hakin da albarka tun baki ne godiya zan yi ga shugaban karamar hukumar Saura bismillah tun da aka yi rantsuwa din nan koyaushe yana ofisa din da ya tashi
to da alamu dai layin nan ya katse daga jihar wato daga Jigawa wake kan layi
to magana a cikin yakan kuma mai gore wuri ne da ke kawo hukumar gatar aljihar Taraba
to me ke tafi da kai a yau
abin da ke tafi da ni ina kira ga wakilin Taraba ta tafiya injiniya Haruna Manu don Allah alƙawarin da ya ɗauka mana na gyaran hanyar wuriyo don Allah muna roƙon ku cika mana wannan alƙawari
to muna fata wannan sako naka ya kai ga waɗanda wanda ka yi domin shi daga jihar Taraba kuma za mu nufi jihar Gombe wake kan layi daga Gombe
Bello Alhassan ne daga Kalcin jihar Gombe
to malam Bello me ke tafi da kai
abin da ke tafi da ni batun gwamnoni suna maganan cewa za su kirkiro abin nan yan sandan jihohi to mu a ra'ayinmu yan mu talakawa ba mu gamsu da wannan ra'ayi nasu na cewa za su kirkiro
nisa
abin nan na'am
nisa
to abin da ya sa gwamnati ta kasa kenan ai da haƙƙin gwamnati ne da kirkiro abin da sun da ba ga mutane suna nan a zube wanda ba su da aiki ne da yawa sai suna nan a zanne ɗan kundin suna nan a zanne me yasa ba za a ɗebe su ba federal government sannan a ce jihohi ne za su da su fai na ina ne za su kirkiro wannan kuɗin nasu su bayar.
To da fatan wanda kai wannan kuka domin su sun ji wannan kira naka daga jihar Gombe kuma zamu nufi jihar Yobe wake kallayi daga Yobe.
Assalamu alaikum magana Abdullahi kana gaskiya babban audita jana'an na mulkin talakan Najeriya.
Wa alaikum assalam mala Ali. Wake me ke tafi da kai a yau?
Sabon da yake tafi da ni yau din na wasan kotun arewa. Wanda suka hana a aiwatar da dokar haraji kamar Aliyu Indigo da sauran sanatoci. Suna tunjina musu mun ji daɗi sun ce to arewa haka ake so shugabanni su jajirce.
To layin Malam Ali Rabkana yana rawa kuma da alamu Malam Ali? To gaskiya wannan layi ya katse daga jihar Yobe zamu nufi jihar Katsina. Wake kan layi daga Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh kina da aiki gaba ɗaya ne kan tudu shayi da kun saura jihar Katsina.
To me ke tafa da kai a yau?
Eh ni abin da yake tare da ni ya kamata mu kawo mu jaje roƙon Allah musulmi da kirista dai abubuwan da yake damun mu na fili da na koyi Allah kai mana maganin sa.
Amin. To bayan nan fa baka gani akwai wani abu kuma da ya kamata addu'a dai kawai baya maganin matsala.
Ito ni ka san yin da harkar tsaro ta ce to ya kamata mutanen gari kuma su rika sa tsaro a kan.
To mun to mun gode da wannan ra'ayi naka daga Katsina yanzu zamu nufi jihar Niger. Wake kan layi daga Niger. Hello wake kan layi. To bismillah me ke tafa da kai?
Game da ɓangaren haraji muke guda da wanda suka jajirce mana arewa
haka
da ke muke kuma Allah ya fara wace
amin
kuma ci gaba da abubuwan da suke.
To amin mun gode sosai da ga waɗanda suka samu daman kira suka bayyana ra'ayinsu har da ma waɗanda suke da niyyar kira amma lokaci bai ba mu dama mu ɗaga wayarsu ba sai ruwa Litini idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kusan shugabannin G7 yau Juma'a domin samun goyon bayan aiki da Kiev ke yi na mamayar Rasha ƙasa da watanni shida kafin zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump mai shakkun taimakon Ukraine ya fara aiki. Tattaunawa ta biyo bayan bada dala biliyan 20 da Washington ta yi a farkon wannan mako ga wani sabon asusun bankin duniya da zai bada tallafin tattalin arziki ga Ukraine. A dai bangaren kuma sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya je ƙasar Iraq yau Juma'a bayan tattaunawa da ta mai da hankali kan Syria da kwaransa na Turkiyya. Blinken ya gana da Firaministan Iraq Mohammed Shia al-Sudani a Bagadaza bayan da ya tashi Ankara a cikin jirgin C-17 na sojojin saman Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken ya jaddada ƙudurin Amurka ga wancan Amurka a Iraki da kuma tsaro da kwanciyar hankali da kuma 'yancin kai. Rikicin siyasar Georgia ya ƙara ƙamari yau Juma'a bayan da aka sanar da sabbin zanga-zanga goyon bayan ƙasashen Turai gabanin zaben mai tsauraran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa. Al'ummar yankin Bahar Maliya da yana cikin rudani tun bayan da jam'iyyar DREAM mai mulkin ƙasar Georgian ta yi kirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan Oktoba, inda a watan da ya gabata ta yanke shawarar jinkirta tunawar shiga ƙungiyar EU, lamarin da ya haifar da ɓarkewar tarzoma. Yau Juma'a jagoran 'yan adawa Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya ce hanya mafi dacewa ta maido da zaman lafiya a ƙasar ita ce tsige shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol kwana guda gabanin shirin kada ƙuri'a da ƴan majalisar dokokin ƙasar za su yi kan matakin da yin ya dauka na kafa dokar ta baci ta soji a cikin kankanin lokaci.
To da takaitaccen labaran ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau Juma'a sai zuwa gobe da safe idan me duka ya amince a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Question da ta bada umarni ta injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Nelson Lopez. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.